Jendela Bahasa Bernipa. Wannan Adam Ashimalan shi gaba ɗaya shi kadai zai rusa APC domin dani idan ka duba a mazabarsa ma sun cire shi ƴan constituency din sa da duk abin da kashi a cikin jam'iyyar nan su sai illar da yi musu shi yasa suke cewa sun cire shi suke to a canja shi suke cewa sun tsige shi mu muna tausaya musu muna takaicin halin da suke ciki amma duk lokacin da mai girma gwamnatin jihar Kano ya kawo wa'annan mutanen dauki ina tabbatar ma wallahi zamu zo mu faɗi sunan su zamu faɗi kuma abin da aka yi musu
an ba wa dalibai uniform kyauta an ba su abinci kyauta a makarantu an ba su free education an ba su scholarship sun fita ketare sun je sun yi karatu amma a yanzu duk al'amura sun tagayyara sun tsefe sun lalace
waɗannan da ma wasu sauran batutuwa na siyasa za su zo muku ne ta cikin shirin hangen dala na wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum Abdulkadir Yusuf gwaza ke cewa barkanmu da wannan lokaci kana kuma sanninmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na hangen dala shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan baya ga baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki la'akari da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa za ta dawo da ƙarin dala miliyan 321 da tsohon shugaban ƙasa na mulkin soja Janar Sani Abacha ya wawure aka ajiye sa ƙasashen waje. Ministan Shari'a Abubakar Malami ne ya bayyana hakan bayan tashi daga taron majalisar zartarwa a fadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sannan kuma ya ƙara da cewa nan gaba kaɗan za a kwace wasu kadarori na James Ibori da kuma tsohuwar ministar albarkatun man fetur Dizaini Alisa Madueke. Ana sa ran cewa cikin mako mai zuwa ne za a rattaba hannun yarjejeniyar dawo da kudaden da Abacha ya boye a kasashen waje kamar yadda ministan Shari'a Abubakar Malami ya bayyana. Ministan ya kuma ce Najeriya da kasar Amurka da kuma tsibirin Iceland ne za su rattaba hannu kan yarjejeniyar. Malami ya kara da cewa idan an karbo kudaden za a zuba su ne wajen ci gaba da ayyukan raye kasa da suka hada da aikin babban titin Lagos zuwa Ibadan da Abuja zuwa Kano da kuma gadar kogin Niger Delta da ake aikin ginawa. A yanzu haka mun kammala zaman amincewa da dawo da dala miliyan 321 da Abacha ya wawure har ma da wasu kadarori da James Ibori shi ma yayi awan gaba da su a cewar malami cikin shekara ta 2016 ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taba furta cewa tsohon shugaban kasa Margayi Janar Sani Abacha ba barawo bane duk kuwa da cewa ga kudaden da ya wawure ana dawo da su Najeriya wannan na zuwa ne lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gana da tsohon shugaban kasa Mr Goodluck Ebele san a fadar gwamnati dake Abuja a yau Alhamis mai magana da yawun shugaba Buhari Femi Adesina ne ya wallafa ganawar shugabannin guda biyu a shafin sa na Twitter sai dai Femi Adesina bai yi bayani kan hakikanin abinda shugabannin guda biyu suka tattauna a yayin ziyarar shugaba Buhari ya gana da tsohon shugaban kasar nan daidai lokacin da wasu ƴan majalisar dokoki suka yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ajiye mukamin sa saboda tabarbarewar tsaro a kasar nan wannan dai shine karo na biyu da tsohon shugaban kasar ke ziyartar shugaba Muhammadu Buhari a baya-bayan nan to wannan kenan babbar kotun tarayya dake zamanta a Abuja ta bayar da belin tsohon ministan shari'a kuma tsohon Anthony Janar na Najeriya Muhammad Adoke lakabin San kan naira miliyan 50 alkalin kotun mai shari'a Abubakar Idris ya kuma bukaci tsohon ministan ya kawo wanda zai tsaya masa domin bada shi beli wanda shi ma ya mallaki kudin da ya kai adadin na belin haka kuma an bada belin sauran mutum biyu da ake tuhuma tare da shi a bangaren wanda ake tuhuma na biyu mai suna Abubakar Aliyu shi ma an bada shi beli kan naira miliyan 50 sai na ukun su Raski Bigini wanda aka bada belin sa kan naira miliyan 10 dukkan su kotun ta bukaci masu belin su kasance mazauna Abuja kuma suna da kadara a garin na Abuja a yanzu dai an dake sauraron ƙara zuwa 26 da 27 ga watan Maris din shekara ta 2020 alkalin ya nuna rashin jin dadin sa kan yadda masu ƙara da waɗanda ake ƙara suka zabi lokaci mai tsawo Allah ya kyauta da haka kuma mu dawo batutuwan ƴan siyasa wanda ke ci gaba da yada manufofin tafiyar da suka yi imani da ita. Farawa da kalaman Bashir Sanata da ke zaman sakataren kungiyar nan ta kwankwasa kawai a jam'iyyar PDP wanda ya shigo yana kokawa kan ciwo bashin nan na tsarin ilimi kyauta kuma dole da gwamnatin Kano ta aike wa majalisar dokoki domin ta amince mata wajen ciwo bashin da zai bunkasa ilimi a jihar nan, wanda ƴan siyasa ke bayyana mabambantar ra'ayoyin su kan wannan batu, musamman ma ƴaƴan jam'iyyar hamayya ta PDP wanda ke ganin cewa wannan ba karamin koma baya bane ba harkar ilimi. Sai dai ya fara da cewa
inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, nazo domin nayi ta'aziyar ilimi da Allah ya warasuwa a gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin APC, wanda idan mai sauraro bai manta ba, a lokacin jagora kwankwaso an ba wa dalibai uniform kyauta, an ba su abinci kyauta a makarantu, an ba su free education, an ba su scholarship, sun fita ketare sun je sun yo karatu. Amma a yanzu da al'amura sun tagayyara, sun tsefe, sun lalace, an dakile wannan cigaban ilimi, ya samu koma baya wanda aka rinka binsa sannan a hankali da aka tabbatar da cewa an mai kisan gilla a jihar Kano, wanda ilimi ya mutu kurmus a jihar Kano. Sai dai mu ce Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya gafarta masa.
Ka sani ko su ma suna da aniyar yin wannan abu da jagoran naku ya dabbaka a jihar Kano?
Tun yaushe ake gaya mana gafara, sa har yau bamu ga kaho ba? Tuntuntuna aka kira mataimakin shugaban kasa da ministoci guda hudu suka rako shi, aka zo domin a kaddamar da ilimi kyauta kuma dole a jihar Kano, amma har yau an gaza fara implementing wannan policy din, saboda ba masu yin bane ba kuma basu shirye yin ba. Gashi ta tabbata cewar dama jan igiyar tsauri ake wa Kanawa, ake war ba za a yi wannan abun ba, saboda ta tabbata ba su shirye yin ilimi kyauta ba. Sai yanzu wai ake tunanin za a ciyo bashi na biliyan 15 saboda a bada ilimi kyauta. Shin a ina aka taba haka, wanda a baya an yi ilimi kyauta yanzu kuma za a yi ilimi bashi? Dama an taba ciyo bashi domin a zo a yi harkar ilimi, a tunanin mu ana ciyo bashi ne dan ai abin da zai kawo profit, ya kawo riba a samarwa da jiha ci gaba, ya zama ana juya kudin nan ana samun ci gaba, ana samun kudin shiga ƴan ƙasa su tamu tattalin arziki ya ƙara haɓaka.
Ba za a ce ku ya ƴan jam'iyyar PDP kun yi riga mallam masallaci ba, ganin cewa bashi nan fa ba a ciyo shi ba, ma har za ku fara magantuwa
kan ba. Ai, ta yi nisa, gashi sun kai majalisa har an yarje musu an sahale za a ciyo bashi. Dan haka abinda muke kira anan, wannan abun ba zai haifa da mai ido ba, kuma mu mun faɗa duk da mun san ba yadda za su yi ba. Tunda in suka toshe kunnan su kan abinda za su yi, su samu kudin shiga, su samu biyan bukata, to ba a gaya musu ba sa ji, domin in malamai suka yi musu magana sai su tsawatar, in sarakuna suka yi sai su yi musu barazana za su tumbuke su. Ba sa ganin kowa da gashi a ka abinda suka so su suke yi, suna cin karansu ne ba babbaka. Dan haka haƙƙi ne a matsayin mu na ƴan siyasa, abokan tagwaitakansu, sai mun gaya musu, kuma al'umma su tabbatar da cewa mu mun fita domin mun isar da sako.
To yayin da Bashir Sanata ke ganin rashin alfanin ciwo bashin da gwamna zai yi, shi kuwa Bashir Shata ɗan jam'iyyar APC ne ya shigo yana nuna goyen bayansa ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan ciwo bashin da gwamnan zai yi, matukar gwamnati za ta yi amfani da su ta hanyar da ta dace.
Kira ga waɗanda masu ruwa da tsaki akan wannan harkar, da za a ɗebo kayan aiki na rance a babbaku, ku ji tsoron Allah, ku tsaya ku yi aikin da ya kamata, irin yadda mai girman Abdullahi Umar Ganduje yake so ya ga an yi ilimi. Dole nan ƴaƴan talakawa su yi ilimi, saboda haka wannan tsarin mai girma gwamnan jihar Kano, ka tabbatar ka sa ido an yi abin da ya kamata domin ilimi ƴaƴan mu su daina barace-barace da yawon daba.
Wai misali, dama ko gwamnatin taku bata gama shiryawa ilimi kyautan ba, kuma tace ilimi kyauta kuma dole, sai yanzu kuma take tunanin sai mata ciyo bashi sannan za ta yi?
To yanzu dai ka san yadda kayan aiki suka yi karanci a ƙasar nan,
shi yasa za a ciyo bashi?
Fadarar gama bata turo kaya waɗanda za su wadata domin mai ya karye haraji, abubuwa sun yi wannan, saboda haka ma muke kira ga waɗanda alhakin abubuwan nan yake a kansu su yi ƙoƙari su tabbatar da sun yi abin da ya kamata akan kuɗaɗen nan. Ellami Hayyo, ka gani na shugaban talakawan Kano ta Arewa wakilansu, ya kamata in ringa zuwa ina gaya ma abin da ya cancanta da za a yi akan kuɗin nan, domin in na ga wani nakasu abin da yake wannan, kaga kana iya bakin ƙoƙarin ka.
Sai kake so ya baka kenan.
Ni ina ruwa na doni ya tsaye, abubuwan da ya kamata Abdullahi Umar Ganduje yana ƙoƙari, shi ma yana ƙoƙari. To kaga ya kamata a tsaya a taimaki talakawa, makarantun nan a ringa ziyartar su, a tabbatar an yi aikin nan, ana dafa shinkafa nan, ana kai malamai gartattu, ana yin abubuwan da ya kamata da bencina da ajujuwa da abin da kuke so ku dora Kano a kai. Wannan tsarin inda ya tabbata talakawa suna godiya, kuma ƴan adawa a rabu da su, a daina sauraron su, domin su waɗanda suke adawa idan su a rufe yake, musamman waɗanda ba su da gwamnati, kaga tsarin nan Kano ake yi wa ku zo a taru a ciwo Kano gaba domin wannan abubban ba ma jin dadin
kowace karamar hukuma fa naira miliyan 340 ba fa kananan kudade bane
to miliyan 340 din so miliyan 100 da nawa aka turo kananan hukumomin sai yanzu da aka ce
ba ai da ana zargin cewa gwamnatin ne suke rikewa
to yanzu kuma idan an tawo
ba kake nan gwamnatin kananci ta rike
Abdullahi Umar Ganduje shi zai kai gidansu ko kuma me zai da su cewa aka fa education za a sa dattijan nan ba abin da zai da kudi fa shi fa kudi ba ba a gaban su suke ba wannan tsarin ja'in tsari ne Allah mi hayyo ya dora gwamnati akan layi mai girma gwamna ya yadda Allah mi hayyo idan an zarce ka an kawo kolafi ka tsaya ka ringa jin sa domin wayennan mutanen so zaka bar tarihin da ba a taba bari a jahar Kano ba muna
godiya Allah mi hayyo na ciyo bashin
trillion nan aka ci a kasar ka taba jin abin da aka ce za a yi da su wannan tsarin ne yan adawa ba ma jin dadin sa
Bashir Sha ta kabo daga jam'iyyar APC kafin mu sake komawa jam'iyyar APC bari mu leka jahar Bauchi inda gwamnan jahar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya sha alwashin gudanar da zaben kananan hukumomi a cikin watan Yulin shekarar 2020 wannan alwashin ya biyo bayan fara biyan mafi karancin albashi na naira 30,000 ga ma'aikatan jahar ta Bauchi gwamna Bala Muhammad ya ce gwamnatinsa za ta mayar da hankali wajen ganin ta sauke alƙawuran da ta daukar wa mutane yayin yakin neman zabe da kuma yin duk mai yuwa wajen ganin gwamnatin ta samar wa da al'ummar jahar Bauchi hanyoyin ci gaba mai dorewa to wannan kenan kwanakin baya ne tsohon shugaban jam'iyyar PDP injiniya Rabiu Suleiman Bichi ya bayyana ficewarsa daga cikin jam'iyyar sakamakon wasu dalilai da yake ganin ba sa tafiya daidai a cikin jam'iyyar ta PDP wanda hakan ya bada dama ga yan siyasa magantuwa a wannan rana ma mun karbi bakuncin Awwal Waru mai zane wanda ke ganin abinda tsohon gwamna Rabi Musa Kwankwaso yayi shine ke bibiyar sa a siyasance
ka duba duk irin kalaman da tsohon sanatan Kano tsohon gwamnan jihar Kano Rabi Musa Kwankwaso ya rike wa dukkanin yan Kwankwaso a baya a lokacin da muke tare da shi yanzu idan ka kalle shi sai ka mu ba shine mai wannan kalaman ba yanzu idan ka kalle shi
sai ka
ce ina kalaman mutumin da yake cewa Alhaji ko da kai ko ba kai za a yi Kwankwaso in mutun yana gani sai da shi za a yi Kwankwaso ya fita mana i gani sai da shi za a yi yau sanata Rabi Kwankwaso idan a tsarin Kwankwaso idan ka faɗi Kwankwaso sai ka ce Rabi'u Suleiman Bichi Rabi'u Suleiman Bichi shine ruhi shine cibiya yau Rabi'u yayi fatali da tsarin kuma shine jam'iyyar PDP take hannunsa a jihar Kano halattaccen shugaba ya ce ya dawo ya narke da jam'iyyar APC zai bi tsarin da za a yi jami'an al'umma baka ji tsohon sanata iya sambatu ba baka ji tsohon sanata kalaman nasa ya samu biya yayi kuka ba mu ma da muka bar shi wallahi sai da muka tausaya masa
ai misali gashi Rabi'u Suleiman Bichi ya fita daga tafiyar sa kuma ko a wannan rana Rabi'u Musa Kwankwaso sun fitar da dalibai zuwa wata kasa
wannan dalibai daliban da Alhaji kowa ya san me ake so mu raba ci a cikin tsarin
ko bai ko ba da kuka ce malami kyauta ma
ga yaran sa gaba ki daya ga yaran sa gaba ki daya daure su da zato ina ga ma da yawa yawancin su ba su da lafiya wasu paralyzed ta kama su wasu gaba ki
ba misalin mutum ba ga misalin mutum
ai ba za a ga ma ba wannan saboda sirri ne na cikin gida shi kansu mutane suke cikin wannan halin mu muna tausaya musu muna takaicin halin da suke ciki ba daidai bane mu shigo mu faɗa musu amma duk lokacin da mai girma gwamnatin jihar Kano ko mataimakin gwamnatin jihar Kano ko sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekaru ya kawo wa'annan mutanen dauki ina tabbatar ma wallahi zamu zo mu faɗi sunan su zamu faɗi kuma abin da aka yi musu amma ina tabbatar ma wannan tsarin ba shine Kwankwaso ya kamata iba wa'annan mabiyan naka da suke hatsari idan ka tura su gurare wa'annan mabiyan naka da suke sai da kadarorin su suke zaucewa su ya kamata ka ringa digawa folio su ya kamata ka ringa ja a jiki amma ba gangan ba wannan tsarin karatun ba ka gani yan majalisar tarayya su suke yi kuma ba sa fitowa suna faɗa su suke yanzu ka duba abin da sha'aban sharadin yi inda Kwankwaso ne yi duk duniya sai an cika da propaganda Alhaji ayo ina ga ma a jihar Kano Ganduje sai dai makiya amma ba magana ɗan adawa ba
matashin dan siyasa Awwal Waru mai zane daga jam'iyyar PDP a makon jiya ne hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta gudanar da zabukan cike gurbi a wasu mazabuwa fadin kasar nan to sai dai tun bayan bayyana sakamakon zaben ne muka jiyo shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Adams Aliyu Oshomole yana cewa jam'iyyar na ci gaba da lashe zabuka duk da jita-jitar da ake cewa jam'iyyar na fama da rikici Oshomole ya bayyana hakan ne a lokacin da yake karɓi bakuncin tawagar mambobin jam'iyyar APC karkashin gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje sai dai yayin da yake taya gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma dan majalisa mai wakiltar Tudun Wadada Doguwa Alhassan Ado Doguwa murna kan nasarorin da suka samu Oshomole ya ce lokuta da dama ana bayyana cewa jam'iyyar ta APC na fama da rikicin cikin gida sai dai furta waɗannan kalamai ta bakin shugaban jam'iyyar APC Adams Aliyu Oshomole tuni yan siyasa ke ganin wancan rikici da jam'iyyar APC ke fama da shi su tamkar fa yau take sallah a lafazin Yusuf Zara kofar na isa na jam'iyyar PDP
shi wannan Adam Ashimalan shi gaba ɗaya shi kadai zai rusa APC domin dalilin idan ka duba a mazabar sama sun cire shi yan constituency din sa da duk abin da ka shi a cikin jam'iyyar nan su san illar da yi musu, su san abin da yi musu, sai sa suke ta ma sun cire suke to a canja suke ta sun tsige shi. Kullun ka kula sai har da suke ba cikin jami'an tasu ta APC. Ko da mu akwai ta anan Kano, to mu ta Kano abu ce mai sauki. Mu mun kwace jami'ar mu ainihin jami'ar PDP. Shi kuma shi male ina mana share fage domin rigingimu a cikin su. Wanda ikunna wuta a national issue to shi sama goyi da bayansa anan. Mu haka muke so a yi. Shi tunun mun da ake magana a kansa. Ko ake so a bayi ta kar shugaban kasa. Shi kuma suna kirikiri suna rigima. Shi kuma Adam shi male baya san shi. To abin da ake magana shine mu sai mu ce Allah ya kara wa dabiru yaya.
Duk da rikicin da suke fama da shi kuma gashi sai faman cinye kujeru suke a zabukan.
A'a, maimance da cinye kujeru da ake yi. Ai ka kula duk jam'iyyar take da mulki in kaga ta bar kujeru ita ce daga dama. Ai magana ake shine to yana mai da ake yi. Ai duk mun yi lokacin kongos abin da aka yi. Duk abin da muka yi na zabi a gami a lokacin
muna. Kenan sune da al'umma.
A'a, sune da gwamnati, sune da kudi. Kuma duk abin da kake da gwamnati kudi ai magana ta kare. Idan ba ka da jam'iyya, ba ka da gwamnati, ba ka da kudi, ka zama fa wai garin kullun sai da abin da aka roro a baka ko mai kyau ko mara kyau. Ko kuma ko ka karba ko ka ki karba.
Ko yanzu haka kuke yi kenan.
Ba wai haka muke ba. Ai mu ba mu da gwamnati yanzu. Mun yi gwamnati an ga duk abin da aka yi a nacin issue. An ga duk kayan da ka dinga ara ai magana take kai abin da zai amfana wa al'umma da bai tattalakawan kasa a dubu Najeriya da yan Najeriya. Mu ai magana shi Ashimale da muke goyon basa ko kuma dan yayi rigima. Ai rigima ita ce sirrin siyasa. Mu kuma da tannan barin za mu lallabo sai mu bige su.
Gwamnatin jam'iyyar APC fa cewa ta yi ta dau kuduri sai ta yaki cin hanci da rashawa a Najeriya. Ku kuma har yanzu kun ki kuma batta ma ta yi abin da ya kamata.
Ni idan an ce wai APC ta yaki ta dauki rigima da cin hanci da yaki da cin hanci da rashawa. Sai in gane wane ne ya faɗi yaki da cin hanci da rashawa nan?
Shugaban kasa Muhammadu Buhari.
To idan ko shi ya faɗa yanzu ba ma cin hanci ba ma rashawa ba, rashe rashe ake yi, ba kuma cin hanci ba, kawuna ake cinyewa. Tuffa abin yanzu ka je ka duba na shi kada abin da jigadi. Sai ai toronto kuɗi, karasa ina kuɗin suka yi. Kuma yanzu an ce an yi
aikace aikace mana a ƙasa.
Wai aikace aikace ina aikin? Nan fa aka ce an ware wutan mambila za a aikin ta fa aka ce an ware an kusa gama aikin inji fashola. Amma fa da aka zo aka bai wani minister din tafawa da aka tambaye shi yaya sai ce ko share gudun bai ba. Ko mutumin nan ina na minister an ki kama shi an ki ladabtar shi an ki kwace kuɗin. Gaba ɗaya bo inda mutane ba sa so ma su yi arewa aiki.
Yusuf Zara kofar na isa kenan daga jam'iyyar PDP. Shi kuwa Habibu Indabawa mai yangu yangu shugaban kungiyar nan ta APC Media Forum ya shigo ne yana yabawa wani kusa a cikin gwamnatin Kano kan yadda yake taimakawa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje.
Daman ana shiwa ka gina alkhairi ko dan ka girbe shi a gaba. Yau mu matasan jihar Kano mazan mu da matan mu da yan jam'iyyar APC musamman yan Ganduje muna godiya da SA Automobile Engineer Idris Hassan yanda bawon Allah nan ba dare ba rana burin sa ya kare daraja da mutunci na Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Domin in dai kaji an yi magana empowerment wanda take taba tallaka kai tsaye to ka tabbatar office din sa ne. Yau kanikawa suna nan matasan da aka diba a koyawa harka na empowerment daban-daban suna nan suna annashuwa suna jin dadi akan mouse. An yi taro wanda tun da ake Anas Level da aka da wannan sabon gwamnatin nan da muka shigo ba a taba irin taro irin wannan a ga mouse ma. Domin maza da mata ƴaƴan talakawa wanda bawan Allah na ake yayewa wasu za a ba su abun baka iska na zamani, wasu za a ba su kayan gyaran motoci da akwai sufanu akwai tayoyi akwai abubuwa iri daban-daban. Ina gaya ma iyaka kallon ka dan adam ne SA Automobile ka ci gaba da abun da ake Allah ya ci gaba da galka kafa gaba.
Sai dai kuma daidai lokacin da Habibu Indabawa yake yaba wa gwamnatin jam'iyyar APC a gefe guda kuma ana ganin cewa gwamnatin fataji ta ciwo wasu basuka ko kuma za ta ciwo wasu basuka da ake ganin za ta bar wa jihar Kano abun fadi.
A ina gaya ma in dai an ciwo mashin nan in dai zai fado hannun irin waɗannan mutane injiniya Idris Hassan SA Automobile to muna maraba da cimba shi dinnan domin kwalliya tana biyan kuɗin sabulu domin dan talaka ake yi. Yau idan ka je gani ƴaƴan talakawan da aka sa farin ciki kada yau ya isa sa Baba Ganduje ya shiga aljanna. Kuma SA Automobile abun alkhairin ka shi isa da Baba Ganduje a baya yace kujerar ka ta advisor ita take jiran ka ba kai kake jiran ta ba. Yau ta tabbata yau kwana uku an tabbatar da kai akan kujerar ka saboda adalci da taimakon al'umma da kai. Su ƴan gaza gani da abin da za su faɗa sai dai su faɗa. Magana ake ta Ganduje gandun aiki, magana ake ta Kadumul Islam, magana ake ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje din ihu mai ihu da hayaniya mai hayaniya. Yau Ganduje zama daram a jihar Kano sai dai kiyayye ko ku ci gaba da yi ta Allah ba ta ko Baba Ganduje na mu gani nan bari.
Shugaban kungiyar APC Media Forum Habibu Indabawa mai yangu yangu. Kafin mu karkare shirin muna taya ma abocin wannan shiri Saniyelo Gurjiya wanda zai aurar da Yarsa Halimatu Sadiya Saniyelo da angonta Mustafa Umar Gurjiya wanda za a daura auren a wannan Juma'a 31 ga watan Janairun shekara ta 2020 da misalin karfe 2:30 na rana. Za kuma daura wannan auren ne a masallacin Juma'a na cikin garin Gurjiya dake karamar hukumar ta Bunkure. Baki daya da haka ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin abokan aiki Ahmad Rabiu Ja'in da Khadija Rabiu Indabawa sai shugaban sashin siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai Abdulkadir Yusuf Gwarza da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.